This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Litinin 29 ga watan Janairun shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 8 kenan da rabi agogon Ghana.
Ba a hana ku hita ba, amma an ce ku bi duk hanyar ga hanyar da ake bi a hita. To ku bi hanyar ku hita, ba dan ita sai da yawa ita ma da kanta bata aiki da dokokinta ba, za a cewa ai mu ma ba mu aiki da shi.
Tsokacin da wasu masana a fannin shari'a ke yi kenan kan ficewar Nijar, Mali da Burkina Faso daga kungiyar ECOWAS ko SADIAWO. Muna kuma tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar. Shirin na yau ya leƙa babban asibitin garin Bilire ne na jihar Gombe don duba halin da asibitin ke ciki. To amma dai duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan awon da lafiya. Ga labaran. Kasar Iran yau Litini ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane hudu 'yan kabilar Kurdawa tsiraru waɗanda ake tuhumar su da laifin leƙen asiri ma Isra'ila. Tana mai yin watsi da kiraye-kirayen a sake su daga kungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam waɗanda suka ce an tafka rashin adalci wajen shari'ar sosai. An zartar da hukuncin kisa kan mutanen ne da asuba bayan da aka same su da laifin hada kai da Isra'ila don yin zagon kasa a wani wurin da ma'aikatar tsaron kasar Iran ke gudanar da harkokinta a lardin Isfahan da ke yankin tsakiyar kasar, a cewar kafar labaran bangaren shari'ar mai suna Mizan. Iran ta zarge su da abin da ta kira kasancewa mambobin wata kungiya mai alaka da hukumar leƙen asiri ta masu tsoron ra'ayin aƙidar Yahudu, inda take nufin hukumar leƙen asirin Isra'ila ta Mossad ba ta ambaci asalin su na Kurdawa kamar yadda kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka yi ba. Amurka yau Litini ta yi tayin ladar da za ta iya kaiwa har dala miliyan 5 ga duk wanda ya taimaka aka damke wani tsohon jami'in gwamnatin Sudan wanda ake nema game da laifin yakin da aka tafka a yankin Darfur, wato wanda ya tsere daga kurkuku bayan da yaki ya barke bara. Kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa na neman Ahmad Harun, wani tsohon babban hadimin ban wato hanbararren shugaba mai kama karya Umar al-Bashir, saboda rawar da ya taka wajen kafa masifafiyar kungiyar mayaka ta Janjaweed wadda ta yi ta kai munanan hare-hare a yankin Darfur a shekara ta 2000 zuwa sama. Harun ya sanar a watan Afrilu cewa da shi da wasu tsafin jami'an gwamnati sun tsere daga gidan yarin Kobe da ke birnin Khartoum 'yan kwanaki bayan barkewar yaƙi tsakanin sojojin Sudan da rundunar sa kai ta musamman. Australia yau Litini ta zama ƙasa ta baya-bayan nan wadda ta dakatar da bayar da gudunmawa ga cibiyar tallafawa Falastinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNRWA kwana guda bayan da sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga ƙasashe da su ci gaba da bayar da tallafin kuɗi don a taimaka ma mutanen da aka raba da muhallansu a Gaza waɗanda ke matuƙar buƙatar taimako. Ma'aikatar harkokin wajen Australia ta fitar da wani bayani inda take kiran cibiyar ta UNRWA da kuma ita kanta Majalisar Ɗinkin Duniyar da su kaddamar da bincike kan zarge-zargen cewa wasu gwamman ma'aikatan jinƙai Falastinawa sun taka rawa a harin da Hamas ta kai ma Isra'ila a watan Oktoba. Ƙasashe aƙalla 10 waɗanda ke bayar da wajen kashi 60 cikin 100 na tallafin UNRWA ɗin sun dakatar da bayar da tallafi. Ƙasashen sun haɗa da Amurka da Australia da Burtaniya da Canada da Finland da Jamus da Italiya da Japan da Netherlands da kuma Switzerland. Jiya Lahadi, ƙasar Norway ta ce a yayin da ita ma tana cikin matukar damuwa game da wannan zargin za ta ci gaba da bayar da tallafinta ga cibiyar. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ukraine yau Litini ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkaɓo jirage marasa matuƙa guda 8 waɗanda ƙasar Rasha ta cillo a hare-haren da ta kai da daddare. Rundunar sojin Ukraine ta ce an lalata jirage marasa matuƙa a yankuna daban-daban na ƙasar, ciki har da Mykolaiv da Dnipropetrovsk da Bensk da Rivne. Baya ga jirage marasa matuƙan, hare-haren da Rasha ta kai sun hada da makami mai linzami samfurin S-300. Shugaban kungiyar wato Ukraine Volodymyr Zelensky jiya Lahadi ya ce an ƙara wato ƙarin tijiya wajen tsaron ƙasa da samun ƙarin makamai da kuma motocin yaƙi na da matuƙar muhimmanci a yanzu. Kalaman nasa sun biyo bayan na sakatare janar na wato na NATO Jens Stoltenberg, wanda ya yi gargaɗin cewa muddin Ukraine ba ta ci gaba da samun irin taimakon da take bukata don kare kanta daga Rasha ba, to Amurka da Turai da sauran sassan duniya za su kasance cikin haɗari matuƙa.
Brian Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To inda hukumomin mulkin sojan Mali, Niger da kuma Burkina Faso suka bada sanarwar ficewar kasashensu daga Sidiyawo ko ECOWAS sakamakon zargin kungiyar da kaucewa manufofin da aka kafa ta. Masana na cewa har yanzu akwai sauran sararin warware wannan nambarwa da ta biyo bayan juyin mulkin da aka fuskanta a kasashen uku dukansu da ke yankin yammacin Afirka. A tattauna wasu da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Suleiman Munu Barma, wani lawyer da ke aiki a cibiyar nazari da bincike kan dokokin ƙasa da ƙasa barista Bashir Amadu mazaunin birnin Montpellier da ke ƙasar Faransa ya bayyana cewa dokokin ECOWAS sun gindaya wasu sharuɗa da ya kamata ƙasa ta bi kafin ta fice daga kungiyar.
Ta Niger da Mali da Burkina Faso sun ce sun hita cikin hukumar ECOWAS gaba daya, a wake efe imediya kenan sun hita gaba daya. Amma hukumar ECOWAS ta tsaida doka ta kwatanta yadda ake hita cikin hukumar. To yanzu kenan abinda suka gayi kinnan sun gayi ne don su ba mutane labari da za su hita. Yanzu abinda kamata a yi tunda hukumar ECOWAS ta ba kowace ƙasa intin ta hita in tana so, amma ba haka ake hita ba. Hita ne da ake yi sai an rubuta an aika can a ECOWAS, sannan cikin shekara guda su yi procedure na hita ciki. Kuma wannan shekara da aka ba da kahin a hita gaba daya, ai dan a samu ne wata ranko cikin harkokin a samu a sasanta, dan shine aka ba da lokaci mai nisa kwarai a bada shekara guda. Cikin shekara guda ai ana iya tattaunawa kuma a samu haɗin kai, sannan in an samu haɗin kai ko an nuna da za a hita ai ana iya dawowa bisansa. Kenan communication da suka yi don su kwatanta ma mutane ne su gaya mutane da suna da niyyar hita amma ba su hita ba tukun, sai sun rubuta takarda sun aika a ECOWAS.
To amma metro wasu na ganin ita kanta kungiyar ta Sidiyawo ba ta mutunta dokokin da suka kafa ta. Alal misali idan aka ɗauki misalin Niger, ana ganin kamar kai tsaye ta ɗauki ta ƙaƙaba wa ƙasar takunkumi, alhali ana kwatanta cewa abu ne da babu inda dokokin kungiyar suka tanadi yin haka.
Ai wannan ba gaskiya ne ba. Sidiyawo tana da inci in an yi juyin mulki cikin ƙasa, akwai protocol kin da ke ba ta inci ta ɗauki wasu decision mai sa ƙasa a takunkumi. Amma abun da aka yi cikin harkar juyin mulkin na Niger, Sidiyawo ta yi kuskure. Ta yi kuskure tun da babu inda dokar Sidiyawo take ba da inji a ta yi a ɗauki sojoji a zo a yaƙi a cikin ƙasa, wannan babu ita. To ga kuskuren da aka yi. Amma ba dan an yi kuskure wajen Sidiyawo ba za a cewa ai mu ma ba mu bin dokoki, yo in ba a bin dokoki ai abu bai yi ba mana. Ba a hana ku hita ba, amma an ce ku bi hanyar ga hanyar da ake bi a hita. To ku bi hanyar ku hita ba dan
ita sai da yawa ita ma da kanta bata aiki da dokokinta ba za a cewa ai mu ma ba mu aiki da shi. Akwai kasashe da ke cikin sai da yawa kamar su Togo da ba su yarda da amurka ake cikin sai da yawa ba. Kenan dole ne a bi hanya a hita in an samu sa'a ko a gyara.
Barista Bashir Ahmadi kenan lawyer da ke aiki a cibiyar nazari da bincike kan dokokin ƙasa da ƙasa a birnin Montpellier na ƙasar Faransa. To masana a fannin diplomasiya na ci gaba da yin tsokaci kan ficewar kasashen na Niger, Mali da Burkina Faso yayin da kungiyar ta ECOWAS ke cewa har yanzu ba a sanar da ita a hukumance ba. Daga Abuja ga rahoton da Ruqayya Basha ta aika mana.
Niger, Mali da Burkina Faso sun bayyana cewa kungiyar ta ECOWAS ta sauka daga turbar da aka kafa ta shekaru 49 da suka gabata. Kasashen Niger, Mali da Burkina Faso dai na karkashin jagorancin shugabannin sojojin da suka yi juyin mulki. Shin ko akwai wani alfano a ficewar da kasashen suka yi daga membobin kungiyar ta ECOWAS? A hirarsa da muryar Amurka, ambasada Dahiru Suleiman, tsohon jagoran samar da zaman lafiya a kasar Sudan, ya ce wannan ficewa da kasashen Niger, Mali da Burkina Faso suka yi daga membobin kungiyar ECOWAS kuma baya zai haifar ga tattalin arzikin su da kuma tsaron iyakokin kasashen.
Ni a gani na ba su yi dogon tunani ba. In ma suna fushi cewa an samu su safin kumi saboda sun yi juyin mulki na soja wanda kuma ba amince da shi a wannan zamani da muke ciki ba. Amma su ce wai sun fice daga ECOWAS daga ƙarshe da illa ne zai kawo musu. Don waɗannan ƙasashen su suka fi talauci a cikin wannan ƙungiya na ƙasashe 15 da yanzu suka zama.
Ambasada Dahiru Suleiman ya kara da cewa dangantakar da ke tsakanin kasashen da suka fice daga kungiyar ta ECOWAS da kuma sauran membobin kungiyar za ta yi tsamari wanda shige da fice da kuma hurɗar kasuwanci tsakanin kasashen zai fuskanci tasgaro.
Tunda sun fice daga wannan kasashen ba su da hurubin da za su shiga cikin sauran kasashen nan 12 ba tare da su nemi visa wato izini na shiga kasan ba. Shi daga kayyar da ake yi tsakanin su da sauran kasashe da suka rage 12 wannan ya nuna zai rugu sosai.
Sai dai a wata sanarwa da kungiyar ECOWAS ta fitar ta bayyana cewa wannan ficewa da wasu mambobinta suka yi ba ta da masaniya kuma bata samu wata takarda a hukumance daga gare su ba. Ruqayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayya, yanzu sai shirin yan kasa da hukuma.
Yan kasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba mi ke kafa a ci dadi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai.
Masu ware, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Babban damuwan ma shi ne irin su window haka, kaga ana using labule ne ake sawa saboda sauro da kuma sanyi.
Ga yanayin asibitin yanda yake, ba gadaje, ga kuma yanda yanayin wurin ya lalace ba gyara, akwai damuwa.
Da mazan da matan da yaran da wanda ma aka musu operation duka ana da wuri daya. A ce maka di World General Hospital muna da likita guda daya.
Mun tashi haikan mun nemi waɗanda har wasu kan zo su mana tayin gyaran asibiti. Gwamnati sai ta
ƙorafi kan taɓarɓarewar ayyukan kiwon lafiya a babban asibitin Bilili da ke jihar Gombe a arewa maso gabashin Najeriya shine batunmu na yau. A dakace mu.
Afirka mutum ne yantacce, hanshaƙi kuma ingantacce, mai ƙarfi ga shi amintacce, da basira ilmi tatacce, da fari da baki ne ji ko na
mai. Madalla. Masu ware, kuduri na uku daga cikin kudurorin nan 17 kan ci gaba mai ɗorewa da gwamnatocin ƙasashen duniya suka amince da su a shekara ta 2015 na magana ne akan al'amura da suka shafi kiwon lafiya da walwalar bil'adama. Sai dai shekaru kusan 10 bayan ƙasashen sun rattaba hannu akan daftarin kudurorin bisa alƙawarin cewa za su aiwatar da su gwargwadon iko har yanzu al'umar kasashe da dama na duniya na fama da kalubalen kiwon lafiya wanda ke da alaka da rashin asibitoci da kayayyakin aiki da ma kwararru da ke tafiyar da wannan fanni. Najeriya na cikin kasashen da ke cewa sun himmatu ainihin wajen aiki da tanade-tanaden wancan kuduri na uku domin warware matsalolin da suka dabaibaye fannin kiwon lafiyar al'umar kasar. Amma har yanzu za a iya cewa akwai sauran aiki a gaba domin kuwa 'yan kasar na kokawa kan tabarbarewar yanayi a asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya a wasu sassan kasar. Babban asibitin Billiri da ke jihar Gombe a arewa maso gabashin Najeriya na cikin irin waɗancan asibitoci, har ma masu ziyarar asibitin ke kokawa.
Gaskiya muna samun jinya, amma ban dake bamu da shi. Wurin wanka bamu da shi a taimaka mana in Allah ya bada zarafi.
To magani fa?
Ah, magani kam saya muke da kuɗi amma yana da sauki. Amma kuma gaskiya ban dakin mu ya rushe. Dakin ma kuma ya riga ya kwaye, a taimaka mana. Na shiga jeji. Dan mu mu yi aure eh mara lafiya kuma idan aka yi akwai sai mu dauka mu fita da shi. Ba yadda muka iya, a taimaka mana.
To ruwa ba.
Ruwa. Eto da dan sauki kam. Ba rija ba bola, amma sun yi dabara akwai dawo bayan tan asara. Aka dan samu kada wani lokaci sai ya dauke.
Wani kina na asibiti.
To ai ni kam tun a watan bakwai.
Wani ne jinya ne haka?
Sikila ne. Yaro na ne.
Wallahi ba shi.
Ani ani.
Na kawo yaro na ne ba lafiya. An mana jinya. Gaskiya ma'aikatan sun yi kokari sai dai guraren cikin asibiti babu gurin wanka, babu gurin bayan gari, sannan ga yanda ginin yake kamar zai fado a kan mutane, window duk a fafashe. Sai dai ma'aikatan gaskiya suna kokari, wa'inda suna nan suna kokari, sai dai ana bukatan karin ma'aikata don mutum daya aikin yana mishi yawa shine abun. Sannan da su abun kwanciya su gado hakan nan muna bukata. Babban damuwar ma shine irin su window haka, kaga ana using labule ne ake sawa saboda sauro da kuma sanyi. Sai gini din in kaje gurin toilet din ma babu, duk ya fafashe, duk ya rushe. Gaskiya shine sai mu kaman mu relative din sai mun fita na ruwa ma duk babu, don duk ya tattoshe sai mun je waje muke ebo ruwa muke shigowa da shi. Shine damuwar da muke da shi a cikin asibiti din, ko da outside toilet ma babu. Kaman mu relative sai mun fita mun zaga waje can mun nema ko a makwabta mu yi, wanda muna da gida cikin gari sai mun je cikin gari mun je mun yi, bayan gari mu dawo ko kuma mu yi wanka. Idan wanda ba sa gari haka kaga ya da musu damuwa, shine abin da muke iya facing. Amma na ma'aikata gaskiya an
to ya jikin dai
to ga mai jiki jatuma ne muka kawo ta tun zo sun yi test sun ga sun ce typhoid ne da malaria yayi chronic. To shine suka rubuta mana magunguna sai muka je muka saya, shine yanzu muke bata. To ga yanayin asibitin yanda yake, ba wuri mai kyau, ba gadaje, ga kuma yanda yanayin wurin ya lalace. To son samu ne dai a duba a gyara shi, tunda gurin jinya ne. Kaga kai ma ka gani da idon ka yanayin yanda asibitin yake, ba gyara, akwai damuwa.
Me ya kawo ki asibiti?
Rashin lafiya. Yaro ne.
To me yake damunsa?
Zazzabi.
An basa magani kuwa?
Magani ai sai dai musu ya duba, amma ba ma'aikata sosai. Ga wurin ma kwakwabe. Kawai dai muna nan muna zaune dai mun tsara ma'ana Allah kawai. Ya kamata gwamnati ta dubi wannan asibiti. Gaba ɗaya an kela asibitin kaman ba asibiti ba, kaman ba na gwamnati ba. Yawancin ma'aikatan ma sun je suna bubbude nasu, shi ya sa ma suka kela wurin nan.
Comrade Hawa Friday guda cikin waɗanda ke fafutukar 'yancin haƙoƙin mata a yankin na Bulliri ta yi ƙarin bayani akan halin da wannan asibiti na Bulliri ke ciki.
Nan wurin yana ɗaukan gado akalla 75, Melwood yana ɗaukan akalla 75,
kimamin 150. To amma kaga nan ma yanzu ba gado, nan din ma gadon babu, kaga yanda mutane suke zube a waje. To yanzu an zo guda ɗayan da ake lallabawan shine aka tusa da mazan da matan da yaran da wanda ma aka musu operation duka ana hada wuri ɗaya. A ce maka the World General Hospital muna da likita guda ɗaya. Likita ɗaya a rana a ce maka ana samun patient 100. To ma bari in gaya maka dan jarida, yanzu saboda wannan fama da muke ciki da kunci, sun koma sun je suna bude asibiti nasu saboda su ja kwastomomi duka a wurin su. Kowa yanzu yana gudu saboda in ka zo ma asibitin ma bai da dadin shani, bai da dadi. Kalinan da kadan suke suka sa kansu a ciki, Allah sa musu albarka, suna iya duk kokarin su ga sun jawo hankalin mutane, in dai an zo kadan da suke da shi suna taimaka.
To sai dai Mr. Peter Gambo da ke shugabancin kungiyar al'ummar Tangale mai rajin ci gaban al'ummar Bulliri da kewaye ya bayyana mamaki kan yadda hukumomin jihar ta Gombe suka yi watsi da kiraye-kirayen al'ummar yankin game da makomar wancan asibiti nasu na Bulliri.
Mu community mun tashi haikan mun nemi waɗanda har wasu kan zo su yi mana tayin gyaran asibiti. Gwamnati sai ta abin da yake ba mu mamaki. Gwamnati jama'a ce take tafiya da su, hakkin jama'a da mu yana wuyan gwamnati kamar dukan azallakar gwamnati.
Gaba a cikin shirin za mu ji abin da gwamnatin jihar Gombe ke faɗi a kan wannan batu.
Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka, ko yawan maula ko sadaka, ka sani har yanzu suna sarka. Kowa ya gani zai zage ka, lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka, ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka, munkudai don aikin talaka kan kai wannan ba mai.
Masare Dr. Habu Dahiru da ke zaman kwamishinan lafiya na jihar Gombe ya fayyace hanyoyi da matakan da suke ɗauka game da inganta kiwon lafiyar al'umma a jihar ta Gombe.
Yanzu haka nan akwai asibitin Beba, akwai asibitin Talata, akwai asibitin Sana, akwai PHC Sutoki, da asibitin Duku, asibitin Mai Duka suna bukatar abin nan. Yanzu muna da haɗaka da Northeast Development Commission, su ma za su mana taimaka, za su kawo mana tallafi. Da mu kuma shirin da muka yi a jiha, kowane rana za mu yi geographical spread, mun ɗauka Gombe North, Gombe South, Gombe Central. Haka yanzu mun ɗauki uku, mun gama za mu sake ɗauka another state, kuma za mu sake ɗauka da another kuma haka kuma PHCs ba sai general hospitals ba, akwai primary health care centers wanda su ma dole za mu abin da su saboda haka ko ina muna shirin za mu yi musu.
To Allah ya kyauta. Masu ware karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Da fadawa gabura kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran wasanni tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Manyan kasashe ta hujin kwallon kafa na ci gaba da yin wajarar a gasar cin kofin nahiyar Afirka da ake fafatawa a kasar Ivory Coast. Ko bayan kasashe irin su Ghana da Algeria da Tunisia da suka fice tun daga matakin rukuni, kasar Masar ma ta fice daga gasar bayan da Congo ta doke ta hanyar penalty a wasan zagaye na biyu na gasar da suka fafata a jiya Lahadi. Wannan lamari dai ya kawo ƙarshen fatan shahararren ɗan wasan kasar Mohamed Salah da daga kofin gasar ta bana bayan da suka kasa samun damar a gasar da ta gabata. Inda Senegal ta doke su a wasan ƙarshe ta kuma lashe kofin gasar. Tuni da kasar Kamaru ma ta yi wajarar a gasar ta bana bayan Najeriya ta doke ta da ci biyu da nema a ranar Asabar. Kawo yanzu kasashe biyar ne dai suka sami tsallakewa zuwa matakin quarter final na gasar ta kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka a kasar Ivory Coast, a yayin da ake ci gaba da fafata wasannin zagaye na biyu na gasar. Najeriya wacce ta yi galabar doke Kamaru a ranar Asabar za ta kara ne da Angola wadda ita kuma ta doke Namibia da ci uku da nema a wasan zagaye na 16 duk a ranar Asabar din. A jiya Lahadi kuma Guinea ta doke Equatorial Guinea da ci 1 da nema, inda za ta fafata da Congo wadda ita kuma ta fitar da kasar Masar. A yau kuma kasar Cape Verde ta yi galabar doke Mauritania, inda kuma za ta kara da duk wanda ya yi nasara tsakanin Senegal da Ivory Coast mai karbar bakuncin gasar da yanzu haka suke can suke fafatawa. Kasar Ivory Coast bata sami nasara ba a yunkurin da ta yi na dawo da tsohon mai horar da ƴan wasan ta Herve Renard domin jagorantar ƴan wasan kasar a sauran wasannin gasar ƙwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka da take karɓar bakuncin ta. Kasar ta Ivory Coast ta tsallake rijiya da baya ne yayin da ta sami shiga zagayen na biyu na ƴan 16 na gasar a matsayin mafifitan kasashen da suka zo na uku a matakin rukuni. To amma kuma ta kori mai horar da ƴan wasan kasar Jean-Louis Gasset a ranar Larabar da ta gabata biyu bayan kashin da ta sha a wasanni biyu na matakin rukuni. Hakan ya sa ta nemi dawo da tsohon kocin nata Renard ɗan kasar Faransa mai shekaru 55 wanda yanzu haka yake aiki a matsayin mai horar da ƴan wasa mata na kasar ta Faransa inda kuma yake da kwantaragin da zai kai har a ƙarshen wannan kakar wasanni. To sai dai kuma hukumar ƙwallon kafar Faransa ta ki amincewa da buƙatar ta Ivory Coast na samun kocin a zaman aro. A can baya dai Renard ya jagoranci ƴan wasan kasar ta Ivory Coast har suka lashe gasar ta cin kofin nahiyar Afirka a shekara ta 2015 bayan zamansa Zambia inda a can ma ya taɓa lashe gasar a matsayin mai horar da ƴan wasan kasar. Mai horar da ƴan wasan kungiyar Arsenal ta Ingila Mikel Arteta ya musanta rahotannin da ke alakanta shi da komawa kungiyar Barcelona domin mai gurbin Xabi. Ranar Asabar ne Xabi ya bada sanarwar cewa zai bar aikin horar da ƴan wasan na Barcelona a ƙarshen wannan kakar wasanni. A yayin da kuma wasu kafafen yaɗa labarai suka bada rahoton cewa Arteta, wanda ya soma rayuwarsa ta ƙwallon kafa a cibiyar horar da ƴan wasa ta Barcelona, shi ma yana shirin barin Arsenal. Arteta dai bai taɓa bugawa babbar kungiyar Barcelona wasa ba, kuma bayan bayar da shi a zaman aro a PSG ta kasar Faransa, daga nan ne ya koma Rangers da Real Sociedad, kana daga bisani ya koma Arsenal. Bayan yin murabus daga taka leda ne ya soma aikin horarwa a ƙarƙashin Pep Guardiola a ƙungiyar Manchester City, kafin daga bisani ya zama babban kocin Arsenal a shekara ta 2019. Kuma su sauraron mu ƙarshen labaran wasannin kenan na wannan lokaci. Mu kasance lafiya.
A gaida Murtala, yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya a takaice.
To a takaicen, kasar Iran yau Litinin ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane hudu 'yan kabilar Kurdawa tsiraru waɗanda aka tuhume su da laifin leƙen asiri ma Isra'ila. Tana mai yin watsi da kiraye-kirayen a sake su daga ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam waɗanda suka ce an tafka rashin adalci sosai a shari'ar. An zartar da hukuncin kisa kan mutanen ne da asuba bayan da aka same su da laifin haɗa kai da Isra'ila don yin zagon ƙasa a wani wurin da ma'aikatar tsaron ƙasar Iran ke gudanar da harkokinta a lardin Isfahan da ke yankin tsakiyar ƙasar, a cewar kafar labaran ɓangaren shari'ar ƙasar mai suna Al-Mizan. Amurka jiya Litinin ta yi tayin ladar da za ta iya kaiwa har dala miliyan 5 ga duk wanda ya taimaka aka damƙe wani tsohon jami'in gwamnatin Sudan wanda ake nema game da laifin yakin da aka tafka a yankin Darfur wanda ya tsere daga kurkuku bayan yaki ya barke bara a ƙasar. Australia yau Litinin ta zama ƙasa ta baya-bayan nan wadda ta dakatar da bayar da gudunmawa ga cibiyar tallafawa Falasɗinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNRWA kwana guda bayan da sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga ƙasashe da su ci gaba da bayar da tallafin kuɗi don taimaka ma mutanen da aka raba da muhallansu a Gaza waɗanda ke matuƙar buƙatar taimako. Ukraine yau Litinin ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkaɓo jirage marasa matuƙa guda 8 waɗanda ƙasar Rasha ta cillo a hare-haren da ta kai da daddare. Rundunar sojin Ukraine ta ce an lalata jirage marasa matuƙan a yankuna daban-daban na ƙasar, ciki har da Mykolaiv da Dnipropetrovsk da Kursk da Rivne.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, wanda shine na ƙarshe a jerin shirye-shiryen da muke kawo muku a kullum. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da safe da misalin ƙarfe 6 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 5 na safe kenan agogon Ghana, za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Za a yi zuwa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. kazalika za a yi leƙa shafukanmu na Facebook, X, wato Twitter, sai Instagram da ma YouTube domin sanin halin da duniya ke ciki. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya ci ana gabatarwa da Fiona Wamai da ta haɗa mana shirin, sai injiniyanmu Kal ni Mahmud Lalo ne ke cewa ku kwana lafiya.